بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يومنا شاتكوس جوات رمضان
شاترا
شاترا جوات رمضان شكرا تازبو دا تقريبو دا أربعين دا بقوي وان ديدات دا ترنكو جوات أخو ميلادية takwas ga watan uku miladiya shekara ta 2026. Mun haɗu domin ci gaba da mudarasa da muke a wannan masallaci mai albarka na wannan sura ta suratul hijri, inda malai karanta nan ne inda muka kwana a darshi da ya gabata. Allah tabaraka wa ta'ala, bayan ya ba da labari na abin da ya gudana na mutanen annabi Lut alaihi salam, sannan ya ba da labari na mutanen wato zuwa annabi Ibrahim alayhi salam, sannan zuwa wajen annabi Lut alayhi salam. To yanzu Allah tabaraka wa ta'ala shi ke ba da labarin mutanen annabi Shu'aib alayhi salatu wa salam. Mutanen annabi Shu'aib su ne ashabul aika, ashabul aika. Malamai suka ce al'aika ana nufin wato inda ake da bishiyoyi masu yawa, kamar kake kurmi, yanayin gurin da suke zaune waje ne wanda yake da bishiyoyi masu duhuwa, shi yasa ake kiransa ashabul aika, su ne mutanen annabi Shu'aib alayhi salatu wa salam. Ibnu Kathir Allah ya masa rahma ya ce waqad kana qariban min qawmi Lut, mutanen annabi Shu'aib ashabul aika suna kusa da mutanen annabi Lut, wato garin su bai da nisa da garin da mutanen annabi Lut suka zauna. Wa ba'dahum fi zaman, kuma sun zo ne bayan zamanin annabi Lut alayhi salam da kaɗan, saboda haka suna kusan guri ɗaya. Shi yasa annabi Shu'aib alayhi salam da yake gargaɗar su, sai yake kira musu cewa wa ma qawmu Lut minkum bi ba'id, ku tuna fa mutanen annabi Lut ba su yi nesa da ku ba, kuna da labarin abin da ya kasance gare su yayin da suka saba wa manzon Allah annabi Lut alayhi salam, kuma suka aikata sabo Allah ya halakar da su. Shi ne Allah ta'ala ya ce wa in kana ashabul aikati la zalimina, sun kasance mutanen aika wato sun zalunci kawunan, mutanen wannan gari kenan sun kasance waɗanda suka zalunci kawunansu wajen aikata shirka da kuma sabon Allah wanda manzon Allah annabi Shu'aib alayhi salam ya zo domin ya gargaɗe su a kai. Annabi Shu'aib alayhi salam an aiko shi zuwa waɗannan mutane da kuma mutanen Madyan, ya je wajen mutanen aika ya yi mutuwa ne, sannan kuma ya je garin Madyan kamar yadda malamai suka yi bayani. Shi ne malamai suke cewa su ashabul aika kamar mutane ne waɗanda suke wato karkara ta Madyan. Madyan babban gari ne, su aika wani yanki ne na wannan gari na Madyan. Saboda haka annabi Shu'aib ya fara yin wa'azi ga mutanen al'aika, ya kira su zuwa ga Allah da biyayya ga umarnin Allah da daina abin da suke aikatawa na sabo, amma suka saba masa, suka zalunci kawunansu, ma'ana wajen aikata shirka da kuma sabon Allah. Shi ne la zalimina, ma'ana sun zalunci kawunansu. Sai Allah ta'ala ce fantaqamna minhu, sai muka ɗauki fansa a kansu, ma'ana muka halakar da su bisa abin da suka aikata na shirka da kuma sabon Allah. A rawaito cewa ashabul aika su ne wanda Allah ya ba da labarin su a cikin Al-Qur'ani a cikin surat Shu'ara, wanda Allah ya halakar da su, yace fa kadzabuhu fa aqadahum adabu yawm dhulla innahu kana adaba yawm azim. Da suka saba wa Allah, sai Allah ta'ala ya aiko musu da wani wato tsananin zafi. Allah ya sallaka musu zafi na kwana uku suka rasa inda za su kawo nan, sannan kuma sai Allah ya aiko da wata wato wani girgiji, sai suka ɗauka inuwa su suna ta neman inda za su fake saboda azabar zafi. Sai su suka tare ƙarƙashin wannan inuwar, sun ɗauka inuwa ce wadda za su samu wato sanyi da kuma tsira daga wannan zafin, ashe azaba sai Allah ya aiko musu. Yanda Allah ya halakar da su, sai Allah ya kama su da wannan azaba, ya yi musu wuta daga cikin ruwan wuta daga cikin wannan girgijan, ya yi musu ya sauka musu da azaba, duk aka kona su baki ɗaya. To shi ne Allah ta'ala ya ce fantaqamna minhu, sai muka ɗauki fansa a kansu. Wa innahuma labi imamin mubin kuma su sun kasance wato akan hanya wacce take mabayyaniya ai labi tariqin wazihi ya tamu nabi fi safari suna kan hanyar da mutanen Qurayshawa suke kai kawo su za su tafi zuwa kasar Sham wannan gari na mutanen al-Aika da mutanen annabi Lut baki daya suna kan hanyar da Larabawa suke kai kawo yasa ce wa innahuma ma'ana waɗannan alƙarya guda biyu sun kasance akan hanyar Qurayshawa da suke kai kawo suke tafi a kasuwanci a Sham saboda haka su mutanen Makka suna da labarin waɗannan mutane da irin yadda Allah ta'ala ya halakar da su bisa abin da suka aikata na sabawa Allah aikata kafirci da kuma sabon Allah sai Allah ta'ala ya ce wala fakkazab
wala qad kadzaba ashabul hijr bil mufsirin وآتوا لهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين
الله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين حقيقة متعدا الحجر تنسى ومن ظنون الحجر شيني ليه قالوا متعدا النبي صالح فمداوته wanda Allah ya aiko musu dan wasu annabi sai ya domin ya musu wa'azi akan abin da suke aikata wa kafirci da kuma sabon Allah to sai Allah ta'ala ya ce sun ƙaryata al-mursalina manzalum kamar yadda a baya su ma mutanen annabi al-aika mutanen annabi Shu'aib ya ce wato su ma zalimai sun ƙaryata manzon Allah annabi Shu'aib to nan ma sai aka ce mutanen al-hijr sun ƙaryata manzannin Allah ƙaryata manzannin Allah da suka ce kamo da duk wanda ya ƙaryata manzo ɗaya kamar ya ƙaryata dukkanin manzannin Allah ne sai sa Allah ya ce sun ƙaryata manzanni na Allah ne na Allah ta Allah ya ko musu domin ya yi musu wa'azi sun ƙaryata suka wata ya yi kafin da kuma wa'azi wa'azi ta ayyuka na fara wa'azi ta ayyuka na fara wa'azi amma ta kawo da kai ayoyi da aka basu shi ne dai ita ce wannan taguwa wacce Allah ta'ala ya fitar da ita daga cikin wannan tsauni to ita kanta ayoyi ne tantare da ita domin na farko dai yanayin girman jikinta yadda Allah ya fito da ita da girman jiki kwarai da gaske tsauni ya tsage ta fito sannan kuma annabi Fara yake gaya masa cewa wannan taguwa za a bar mata shan ruwa ya yi mai tsaye baki ɗaya a wannan dare ranar da za ta sha ruwa babu wanda zai nemi ruwa saboda ya take shan ruwa sannan kuma in za su an ba su dama su tatsi madara na wannan taguwa ɗin gaba ɗaya mutanen garin suke yin layi kowa yana tsaka amma ba zai ƙare ba kaga ita kanta kenan akwai ayoyi masu yawa a cikin sha'aninta shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ataynahu ayatina mun ba su ayoyin a cikin wannan taguwa da al'amarin ta fakanu anha mu'ridina amma suka kau da kai game da daukar wa'azi a cikin waɗannan ayoyi su suka nemi annabin Allah ya kawo musu aya din in ya kawo suka ce za su yi imani kuma Allah ta'ala ya ba shi wannan aya na wannan taguwa amma ba su yi imani ba suka juya baya suka kau da kai mutane ne wanda Allah ya musu girman jiki a halittar shi yasa suka kike ƙera gidaje daga cikin duwa ana ba ta buƙatar sai sun yi tubala sai tubalin da za su gida tsauni za su samu dutse da ainihin sassaƙa gida duk abin da mutum yake buƙata na zama a cikin wannan shi yasa Allah ya ce wa kanu yaquluna min al-jibali buyutan aminina sun kasance suna wato sassaƙa gida daga jibal duwa saboda Allah ya musu ƙera ta girma na jiki da ƙarfi Allah ya ba su ƙarfi saboda haka sai su mutumin da yake so ya gida sai ya duba wani dutse ko tsauni sai ya sassaƙa gida duk abin da mutum yake da bukata yi a wannan tsauni kuma tana yin haka aminina suna cikin aminci cewa ba za a iya wato wanda zai kawo musu barmaki daga cikin abokan gaba ba za su iya wato haura irin waɗannan gidaje ba ko kuma gidajen ba za su rushe ba saboda an yi su ne daga an sassaƙa su daga tsaunuka suna cikin aminci aminan lindani wa na al-lusuf wa takrim al-ada ba wanda zai iya musu saboda wannan gidaje da suka yi ba wanda zai iya haurawa su ba musu wannan gidaje suna cikin aminci to amma da suka saba wa manzon Allah annabi Salih alaihi salam sai Allah ta'ala ya sauka musu da azaba
فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
الله تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين بألا يأيكم العذاب مصبحين دوائر بني دساتيها ميتت عذاب ميتت الصيحة أنا ملائكة يا مستوى أي أهلكتني صيحة من السماء أكي مستوى جبتك علىك تكفادي متى سبعك دايا ألا يأهلك سبعك دايا مصرهين أي لوكة أسباني لوكة ويجري لوكة أكا أيكو مستدى وأن عذاب باين النبي الله النبي صالح يا باسو وتفانشي أكنشي وكجرى عذاب سنة الزوار نم دقوانا أسر فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مخدود يتي على الزورة ألا ذي أيكم قد عذاب من دقوانا أسر سكتي تومنا جرى عذاب تزور سنة لسا فقانكين أيكم دقوانكين سكتي كا دوائبهم شكروا أن نفانكي ألا ذي أيكم سدى ونن صيحة وتشيني الآوة bayan ita ba iya wannan ba kuma su ma Allah ya kara masa wata azaba shine rajfa sai da kasa ta girgiza aka yi musu tsawa duk suka bada tana ainihin matatuba ki dai Allah ya halakar da su saboda abinda suka aikata na kafirci da kuma saman Allah Allah ta'ala ce fa ma azna anhum ma kanu yaktubuna abinda suka kasance sun tara na abin duniya da karfin jikin da suka ga suna da shi da wannan dabarun da suke ganin suna iya kela gida daga duwatsu duk wannan abin da suke da shi na itatsun bai amfana da su komai ba lokacin da Allah ya aika musu da azaba ba su gagara Allah subhanahu wataala dan suna ganin cewa suna da ƙarfi suna ganin cewa ai suna da dabaru sai Allah ya ce fa ma azna anhum ma kanu yaktubun duk abin da suke yi na nuna kasaita da ita bai iya musu komai ba bai amfana da su komai ba wannan lokacin da Allah ya aika da azaba ba su iya tserewa suka guje wannan azaba ba Allah ta'ala ya halakar da su ba su daya kamar yadda muka karanta hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce a lokacin da zai je Tabuk ya je Tabuk ta waɗannan gidaje na waɗannan mutane saboda shine hijir wannan garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wannan bai cewa kada su tsaya a wannan waje har ma waɗanda suka yi gaba sun ɗebi ruwa a rijiyoyin waɗannan mutanen suka ainihin abin da dama kullu da shi domin su yi gurata da manzo Allah ya iso suka ba shi labari cewa sun ɗebi ruwa a wajen yace maza a zubar da wannan ainihin abin da din da aka kullun da aka dama ko kuma abin gurata sun cewa a zubar saboda ne an ɗebi ruwan waɗannan mutane yace waɗannan azzalumai ne kar ku tsaya inda kike لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم kada ku shiga gidajen waɗannan da suka zalunci kawunan an yusibakum ma asabahu kada abin da ya same ku ya same ku yace illa an takunu baqina aw mutabaqin sai in kuna zubar da hawaye kuna kuka ko kuma kuna kokarin yin kuka din saboda nuna wato horon Allah da kuma tunanin abin da su suka yi Allah ya halakar da su alhali ka ga kowane mutum yana da irin kurakuran to ku rika tuna cewa su ga su Allah ya halakar da su saboda su saba wa Allah to kowane bawa shi ma Allah yana iya kama shi da lebur da ya halakar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo wuce a wannan garin yake sun makanna a rafa sai sun kui da kai wa asra sai hatta jawaz alwadi yayi gaggawa ya wuce wannan waje yake kada wanda ya shiga wannan gari kada wanda ya tsaya ba a wannan gari in za a wuce ya zama ana tuna abin da suka aikata na laifi kuma Allah ya alakar da su irin yadda ya sauka musu da azaba saboda haka manzo Allah ya hana tsayawa a wannan waje to wannan ita ce kissa ta ƙarshe a cikin jerin kisoshi da Allah ta'ala ya bayar a cikin wannan sura mai albarka suratul hijr kissa ta annabi ibrahim sai annabi lut sai kuma annabi shu'aib sai annabi salih su hudu Allah ya bada labarin su mun faɗi cewa malamai sun faɗi cewa dalilin da Allah ya kawo waɗannan kisoshi shine dai abin da ya faɗa cewa larabawa suna kai kawo a wajen garuruwan waɗannan mutane suna ganin akar alamomi na inda suka rayu waɗancan da Allah ya halakar da kuma yadda Allah ya yi da su don ya zama musu wa'azi ta dauki izina da cewa su ma abin da suke yi na sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama da yin kafirci to fa Allah zai sauka musu da hukuma irin yadda ya halakar da wadanda shi yasa Allah ta'ala yayi bayani cewa kuna wucewa akan hanyar su wa innahuma la bi sabilin muqim wato hanya ce tabbatacciya da kuke bi kuna ganin abin da yake na wa'azi dangane da wadannan mutane to sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama ba da wannan kissoshi sai kuma ya ja hankali na bayi zuwa ga wato sunna cikin sunnonin Allah tabaraka wa ta'ala cikin halittarsa da kuma abin da zai kasance na nasara ga masu imani da kuma wato azima shine karewa ta kafirai da kuma dukkanin masu laifi ba su da nasara Allah ya bayyana kudurarsa ta halittar sammai da ƙasa da kuma ba da labarin abin da zai kasance na tattara bayi a ranar kiyama domin a yi musu misali na
wala khalaqal samawati wal ardha wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyah
wannan shi ne kamar khatima daga wannan aya zuwa ƙarshen sura shi ne abin da yake na wato ƙarshen wannan sura da Allah ta'ala ya ke ba da labari a nan sai Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil-haqq ba mu halitti sammai ba da ƙasa da abin da ke tsakaninsu illa bil-haqq fati bil-haqq da gaskiya قال لك في الحق اي ملتبسا بالحق والحكمه لا باطلا بما عليك السماء كو سمي ده كذا ده ابن دكي cikin su ba fati sai da manufa kamar yadda Allah yake ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma baatila ya ce zalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladina kafaru min an-nar lalle ba ma alik sama da kasa ba da abin da ke tsakanin su baatila wato a bisa rashin dalili a akwai dalili shine bil haqq shine wannan gaskiya da Allah ya ambata ma'ana shine cewa Allah ta'ala bayan ya halicci sama da ƙasa kuma ya halicci bayin sa ya sanya su a ciki kuma ranar alkiyama zai tattaro baki ɗaya waɗannan bayi ai lil haqq wal hikma mun halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su da gaskiya da kuma hikima menene hikimar shine cewa zai jarrabu bayi a cikin wannan inda ya halitta ya yi umarce su da ainihin tabbatar da tauhidi da ya yi masa da'a kuma a ƙarshe a ranar alkiyama ya tattara su domin ya yi musu hitabi shine dai Allah ya faɗa a cikin surar An-Najm yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yace li yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna to wannan shine maqsadin halittar sammai da ƙasa da abin da Allah ya halitta ya halitta ne saboda wannan manufa liyajziya alladhina asaw bi ma'amalihim da ranar alkiyama in ya tara bayin sa waje guda to duk wanda suka munan aiki za su ga sakamakon abin da suka aikata wa yajziya alladhina asaw bil husna wa in istakimta aiki su ma dai za su ga sakamakon abin da suka aikata shine fa Allah ma khalaqna samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqq al haqq shine wannan gaskiyar da Allah yake tabbatarwa hikimar cewa za a jarrabu bayi kuma za a tsaye da su ranar alkiyama a yi musu hisabi bisa abin da suka aikata kowa ya ga sakamakon aikinsa sai Allah ta'ala ya ce fasfah istafa al jami' ya kai manzona ka kau da kai kai haƙuri kau da kai kyakkyawa ma'ana ka kyale waɗannan da suke kafirci kuma suka saba maka suka ƙi bin gaskiya ka kau da kai ka kyale su ka kau da kai ka kyale su ma'ana kai haƙuri daga cutar wasu kai dai ka ci gaba da abin da Allah ya dora maka na wa'azi ka kau da kai ga barin su shine fa dan Allah fasaha anhum wa qul salam sai Allah yake ni fa sawfa ya'lamu ka kau da kai ga barin su ka ci gaba da wa'azi in sun maka wauta ka ce da su ne salam amin ka ce da su amin ma'ana kai dai ka ci gaba da wa'azin ka kyale fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san abin da ake gaya musu cewa gaskiya ne shine za su mutu kuma za a tashi alkiyama kuma za su tsaya gaban Allah Allah ta'ala ya musu tambaya saboda haka Allah ke fasfa istaf al jamil kai haƙuri ko ka kau da kai wanda yake kyakkyawa ibnu azur Allah ya masa rahama yace fadin Allah ta'ala inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. A cikin wannan sura yake kamar bayani ne game da fadin Allah ta'ala cikin wannan aya, fasahis safhal jami, kai hakuri domin ubangiji ka ya san me yake aikatawa, yana ganin abin da yake aikatawa, kai hakuri kuma zai tsaye da kai da su gaba ɗaya a ranar alkiyama, kuma kowa za a yi masa hisabi ya ga sakamako na abin da ya aikata. Saboda haka ka kau da kai ga kyale, kau da kan naka da ke gaba da wa'azi, Allah zai tabbatar da wato abin da ya yi nufi na cewa addinin da Allah ya aiko da kai shi ne musulunci, ya aiko ka da shi addinin zai ci gaba, kuma da yawa za su yi imani, da yawa za su yi imani, kuma addinin zai yaka ko ina ba abin da za su iya yi. Waɗannan mushrikai da suke ƙoƙarin hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitar da saƙon Allah, Allah ya ce kyale su ka kau da kai, abin da suke ƙi na addini nasu ya kai inda ba sa da su, shi ne fasfari tsakanin manzon Allah ya ci gaba da wa'azi da hakuri. Kuma daga baya aka zo aka yi yakin Badar, tun daga nan Allah ya karya mutanen da suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya halaka da mutum 70 a cikin su, sannan 70 aka ribace su a wajen yaki. Tun daga nan Allah ya ci gaba da ba da nasara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai, kuma a ƙarshe Allah ta'ala ya ba da wato gaba ɗaya ma buɗe ga manzon Allah, Makkah ma gaba ɗaya ta zama ƙarƙashin addinin musulunci. Dama nan ne cibiya ƙasashen Larabawa baki ɗaya, tunda Makka suka shiga musulunci baki ɗaya, kuma an gama musulunci ya shiga ko'ina kenan. Kaga saboda haƙurin da ya yi, ya ci gaba da da'awarsa, ya kau da kai ga barin masu injili da zalunci, Allah ta'ala sai ya ba shi nasara, Allah ta'ala sai ya ba shi nasara, ya ɗaukaka wannan addinin da suka yi ta yaƙarsa, kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa addinin sai ya ci gaba. Shi ya sa manzo Allah yake ba da labari cewa Allah ya sanar da shi, la'alla Allah an yukhrija min aslabi man ya'budu Allah azza wa jalla. Waɗannan dai da suka yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka su ne dai ƴaƴansu suka zama masu ba da kariya ga addini, masu jihadi da isar da addini. Kaga kenan mai da'awa ana buƙatar yayi ya yi haƙuri, ko da kuwa an ana tsangwama su, ko da kuwa ana masa izgili, ya yi haƙuri, Allah ta'ala zai ba da nasara, domin ya ce wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan ƙarshe na masu takawa ne. Idan mutum ya yi haƙuri, ya ci gaba da mai da'awa, ya ci gaba da wa'azi, to Allah ta'ala zai nuna masa a ƙarshe cewa shi ke da nasara, domin alƙawarin Allah ne zai ciyar da addininsa gaba. Allah ta'ala ya ce inna
rabbaka huwal khallaqul alim,
lalle ubangijinka shi ne al-khallaq, mai halittar dukkan abin da ka gani a bayan ƙasa da kuma sama, al-alim masani game da dukkan halittunsa, shi ya halitte ka kuma ya halittu waɗannan baki ɗaya da sauran halittu baki ɗaya, shi ne al-khallaq, ma'ana mai halitta duk abin da ka gani, Allah ta'ala shi kaɗai ya halitte su, al-alim kuma shi ne masani da ahwalika wa ahwalika, halin da kake ciki da kuma halin da su ma suke kai, duk Allah ya sani ba abin da ke fuya a gare shi. Saboda haka ka ci gaba da haƙuri da yin wa'azi, Allah yana ganin abin da ke faruwa tsakaninka da waɗannan mutane. Sai Allah ta'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasliya, ma'ana yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ni'ima da ya gare shi na bashi alqur'ani da kuma suratu al-fatiha. Allah yake walaqad atayna
walaqad atayna sab'an min al-mathani wal qur'an al-'azim la tamuddan 'alayka ila ma mat'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim
Allah ta'ala ce walaqad atainaka sab'an min al-matani, hakika mun baka sab'an min al-matani, ma'ana al-matani shine wanda ake yawan karantawa, ma'ana mun baka ayoyi waɗanda suke guda bakwai ake yawan maimaita su, ake yawan karanta su, kamar yadda na faɗa Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ni'ima da ya yi masa shine bashi alqur'ani, saukan masa da alqur'ani da kuma sura mai girma cikin alqur'ani ita ce suratu al-fatiha, wanda malamai suka ce ita ce as-sab'ul matani da Allah ya ambata a cikin wannan, yana cikin abin da Allah ta'ala ya yi ga mai kai sallallahu alaihi wasallam cikin ni'imarsa shine saukan masa da alqur'ani. ya sauka masa da alqur'ani mai girma ke yasa yake alqur'anul azim alqur'ani mai girma a cikin sa kuma Allah ya ba shi sab'an min al-masalih ana ayi guda bakwai wanda ake yawan karanta su muka ce sune ayatun suratul fatiha kamar yadda malamai ka kuma da saban tafsiri suke fara kuma wannan ne aka rawaito daga sayyidina Umar bin Khattab da sayyidina Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Mas'ud da Abu Huraira da Al-Hasan al-Bakri da Abu al-Aliya da Mujahid da Abdurrahman da Sayyidina Zubair da Qatada duk sun taba akan cewa fa Allah ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-masani yana nufin suratul fatiha wanda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu jarir at-tabari Allah masa rahma wannan ne za ka cewa abinda Allah yake nufi da sab'al matani shine suratul fatiha kuma dalili akan haka shine hadisi da Imam Bukhari ya fada a cikin littafinsa hadisi na farko hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yake cewa marra bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musalli wannan lokaci na kasance ina sallah sai ma ikin Allah ya zo ya wuce inda nake wato yaje ya zauna fada'ani sai ya kira ni yace ya Abu Sa'id ka zo falam atini ina cikin sallah sai nake to bari in gama sallah sai in je ga manzon Allah ya kira ni hatta sallai yace da ya idan da sallah thumma ataitu sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ma ikin Allah yace da Abu Sa'id ma manaka an ta'tiyani da na kira ka na ga baka zo ba me yasa fa kuntu sai Abu Sa'id yace kuntu usalli ya ma ikin Allah ai sallah nake shi yasa ban zo fa qala sai manzon Allah yace da Abu Sa'id alam yaqul Allah shin baka ji abin da Allah yake ba ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi وللرسول اذا دعاكم الله يتي يا قوم ايماني فانت كلا الله ده من الله ان سوت كرايه اي ده سي كدي صلاه كتو الله يتي ان كدا كتو جما الله كنا ودا هنا نونا aka ce ga abin da manzo Allah ya fada da abin da ke ce kai ne sai ka bari ka amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko da yanzu baya nan in aka karanta maka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga abin da baki Allah ya fada in dai kana da imani to ba abin da zaka sai ka ce jama'na wa atana muntimun bi duk abin da kake ka bari ka dawo kan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni haka manzo Allah yace da Abu Sa'id baka ji abin da Allah ya fada ba yace ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum sayyati ala uallimuka a'zama suratin fil qur'an abu sa'id kana so in karantar da kai mafi girman sura cikin alqur'ani qabla an akhruja min almasjid ka sai in fita daga wannan masallacin sai ce ƙwarya ma ake Allah ina so ka sanar da ni ka karantar da ni sai manzo Allah ya shiru sallallahu alaihi wasallam bayan wani lokaci sai manzo Allah ya miƙe zai fita daga masallaci sai abu sa'id ibn al-mu'alla yace ya rasulullah ka fate zaka sanar da ni sura mafi girma a cikin alqur'ani a babu suratin fil qur'an fa kala sai ma ikin Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin ita ce a babu suratin fil qur'an sai yace hiya sab'ul matani kuma ita ce sab'ul matani da Allah ya ambata wal qur'an al-azim alladhi utitu wanda Allah ya bani ita ce sab'ul matani wal qur'an al-azim da Allah ta'ala yace ya bani to ita ce wannan ka tsare manzo Allah ya bayani wannan suratul fatiha ita ce sabu al-matani kenan baka bukatar wata fassara ga manzo Allah yayi ya fassara maka cewa sabu al-matani ita ce ne ita ce suratul al-fatiha amma wata kila dan kala ta shi bai san me ce sabu al-matani ba anan ka yana da jahilci anan domin bai sani ba dan kace menene sabu al-matani domin shi bai yadda da ainihin bayani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai dai yayi yace ban sani ba kama alhamdulillah mabiya sunnar manzo Allah su kan sun san me Allah yake nufi da wa laqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al-azim asabu al-matani ita ce suratul fatiha dan me ga hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa sabu al-matani ita ce suratul al-fatiha da Allah ta'ala ya bashi haka na hadisi Abu Huraira wanda shi ma Imam Bukhari ya rawaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummul qur'an hiya sabu al-matani أم القرآن إتتي السبع المثاني والقرآن العظيم إتتي سورة الفاتحة أم القرآن إتتي سورة الفاتحة ثم إتتي السبع المثاني تقول نفسي لسوا السبع المثاني في لني إتتي سورة الفاتحة da Allah ta'ala ya gaya mana Allah yake wa laqad atainaka sab'an min al-mathani haqiqa mun baka wato ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatun su wal qur'an al-azim kuma baka al-qur'an mai girma Allah ya kafanta al-qur'an da al-azim littafi ne wanda yake mai girma wanda yake mai daraja sannan Allah ta'ala yake la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun maka ni'ima mun baka asbabul mathani mun baka al-qur'ani saboda haka la tamuddanna aynaka kada ka juyar da ganinka ila ma mata'na bihi zuwa abinda muka wato jiyar da waɗancan azwajin bihi wato wasu nau'i ko dangin abin duniya da muka bayar ga waɗancan mazaje su ne waɗannan mushrikai wala tazan alaihi kuma kada kai nuna damuwa da baƙin ciki akan abin da ke aikata la tamuddanna aynaka karka wato zuwa ganinka kana kallon abin da aka ba su su waɗancan na abin duniya wato ka ɗauka cewa abin duniyar da aka ba su kamar wani matsayi ke gare su ba haka bane matsayi a wajen Allah shine wanda ya imani da Allah kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da matsayi amma in mutum yana da dukkan wannan abin da ke cikin duniya in dai bai bi Allah ba baya ta hanya ta tauhidi bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to bai da kima ko kadan a wajen Allah bai da kima a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka ka daina kallon abin da Allah ya ba ka na abin duniya ka ji kamar cewa kana da wani matsayi la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi abin da muka ba su na jin daɗin duniya kar ka kalli wannan ba wani abu bane ba yi da wata kima ita wannan duniya ba wata abu ba ce a wajen Allah dan ya ba da ita ga wani baya nufin wannan yana da wani matsayi ko daraja a wajen Allah da muka ba su azwaji ana nau'i ko dangin abin duniya na arzikin duniya da muka ba su ba wani abu bane da ke nuna matsayi na waɗancan mutane ba su da matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala tunda dai ba su yi imani da Allah ba tunda dai ba su yi imani da Allah ba abinda aka ba su na abin duniya ba yi da wani matsayi ko kuma bai ba su wata daraja ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wala tahzan alaihim sannan kada kai bakin ciki da damuwa akan abin da suke aikatawa na kafirci da kuma safan Allah wala tahzan alaihim waqtid janaka lil mu'minin ka tunkuyi da wato fukafukai na tausayi ga mummunai ka zama mai tausayawa da kuma jin kai ga mummunai a matsayinka na wanda Allah ta'ala ya baka wato daraja da ɗaukaka da kuma sifofi wanda yake wato na makarimul akhlaq na makarimul akhlaq domin Allah ta'ala ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofi na makarimul akhlaq da yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum fihi 'azizun 'alayhi ma anitum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufun rahimun shi dangane da mu'minai mai tausayi ne mai jin kai kuma Allah ta'ala ya sifanta da cewa wato Allah ya ba shi fadlan rahmatin min Allah lin talab Allah yayi masa rahama yadda ya ba shi da dibuna na wato masu taushi ya sake wala kunta fadlan ghalizan qalbi lan fadhu min hawli da ka zama mai kaushi mai kausa ta magana da tun wato sun barka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ba shi sifofi na makarimul akhlaq madaukakan sifofi da Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim shi yasa Allah ta'ala ya ce waqfid janahaka lil mu'minina wa tuqi kasa kasa da fasafai na tausayi da jin kai ga mu'mini ai alil jaliba ka tausasa mu'amalar su ga masu imani kai tawalu tare da su kuma haka Allah ta'ala ya shiga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai wato mai halaye makarimul akhlaq da tausayi da kuma jin kai ga mu'mini ya Allah ta'ala ya ce wa kun
وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما
Allah ta'ala yake wa qul ka gaya musu ya kai manzona mai girma inni ana an-nadhirul mubin kace da su lalle ni mai gargadi ne wato mabayyani cikin gargadinsa abin da nake gaya muku na gargadi cewa in ba ku imani ba azabar Allah tana tafe abu ne wanda yake tabbatacce saboda haka ina gargaɗa ku ku yi imani don ku tsiratar da kanku daga azabar Allah a ranar alkiyama inni ana nadhiru lalle ni ba mai gargaɗi ne a gare ku mabayyani ina gaya muku abin da in kuka bi za ku samu tsira duniya da lahira in ba ku zo kuwa to Allah ta'ala zai kama ku da azabar sa a duniya a ranar alkiyama kuma ya sa ku a gidan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama matali wa matalu ma ba'atha billahu bihi misali na da abin da Allah ta'ala ya aiko ni da shi kamatali rajulin wato gargadin da Allah ta'ala ya aiko ni cewa in gargadi mutane kamar mutum ne da yazo aka kauma yazo wa mutanansa faqala yake cewa da su ya kauma ya kai mutane na inni ra'aytu jaysha bi'aini na ga dinna ta abokan gaba da idanuna wa inni ana nadhirul uryan ni kuma na ga muku da gargadi wato atini annabir al-uryan al-uryan wanda yake kamar a ce bayi da tufafi shine uryan wanda yake tsirara laraba suna buga misali da wannan idan mutum ya zo maka da gargadi wanda yake wato atini kana iya fahimtar cewa lalle abin da ya faɗa haka ne sai a ce annazirul uriya saboda larabawa a can zamanin baya kafin musulmi idan suka hango runduna ta makiya sun taho to mutum sai ya sukwano ya zo garin ta ko wajen mutanansa ya cire tufafin sa baki daya saboda wannan zai ta kowa hankalin sa yi ne ya tashi a ce lafiya ake to ga sanan abokan gaba ne kowa sai ya firgita indai aka wannan alamar cewa akwai abin tashin hankali to shi sai ya buga misali da wannan yake ni ne gargadi ne gare ku mabayyani cewa ina yi muku gargadi kamar mutum ne yazo yake ga ya mutanen sa haka sai yake cewa fannada annaja kowa ya nemi hanyar tsira ba kowa ya nemi hanyar tsira yace fa afa abu fa ifatun min kawmi wasu daga cikin mutanen gare su da yazo ya gargade su sai suka yarda da abin da ya faɗa suka yi maza suka tattara yana su suka yi sabako fa ajlaju suka babbar tunda yace ai ga abokan gaba suna dab da zuwa suka yi maza suka yi ne suka babbar wa talaqu ala ra'ihi fa najawu suka tafi a cikin nutsuwar su kuma suka tsira saboda sun bar wajen inda za a kawo haji yace wa kadzabahu fa'ifatun min amma wasu a wannan garin suka kai da Allah zai ni kawai ba gaske bane suka kariya tashi fa asbahu makanan suka yi zaman su a inda suke fa tabbahu min jaysh sai ko ga wannan rundunar da ya ba su labari sun yi sammako a kansu fa ahlakahu wa shtahahu suka halakar da su baki daya suka mamaye yace fa dalika to kamar haka ne masalu man afa'ani misalin wanda ya yi biyayya ba ga kina zo na ce ku kiyaye Allah ba na ce ku yi aiki don ku tsira duniya da lahira ba na ga ya mutuwa to wanda ya mun da'a kamar gaje yake da waɗancan mutanen da aka ba da labari da aka samu su labari wanda kai da sun tsira ko tsira ba sun tsira yace fadalika masalu man afa'ani haka misalin wanda imun biyayya ne wattaba'a ma ji'tu bihi yaba abun da nazo da shi zai tsira yace wa masalu man afa'ani ko misalin wadannan da suka ki tafiya suka karyata runduna ta farmu su ta halakar da su dai dai suke da wanda suka karyata ne wa kadzaba ma ji'tu bihi min al-haq suka karyata abin da zuwa shi na gaskiya to abin da zai faru gare shi ne dai abin da ya faru ga wannan tan za ta halaka ainihin su fada cikin halaka a ranar alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na
an karanta ko akwai wata tsaya na wal inni ana nadhirun mubin kama anzalna al muqtasimin
na malai ce kama anzalna Allah ta'ala ya ce kama anzalna alal muqtasimin kamar yadda muka saukar da gargadin mu ga al muqtasimin waɗanda suke rantsuwa allazina ja'alu alqur'ana ubayn waɗanda suka maida alqur'ani yanki yanki ma'ana ba su imani da shi ba suka yi imani da wani shafi wani yanki kuma suka kada cewa wani shafi na alqur'ani wannan gargaɗe ne da Allah ta'ala yake ga waɗannan mutane yace kamar yadda muka yi gargaɗe muka aiko da mai gargaɗe ga waɗancan gare ku haka muka aiko da mai masu gargaɗe ga al-muqtasimina masu rantsuwa su wane ne masu rantsuwa Ibn Kathir yake cewa wa qawlu al-muqtasimina ay al-mutahalifina masu rantsuwa su wane ne rantsuwa ai tahalatu ala mukhalafati al-anbiya wadanda suka yi rantsuwa cewa suka saba manzannin su wa tadrijihim suka ƙaryata manzannin su wa azamu suka cutar da manzannin su kama akbar Allah ta'ala an kawo misali kamar yadda Allah ya bada labarin mutanen annabi Salih su ne wa samudawa me suka ce da su Allah yake kalu takasamu billahi suka yi gungu ma'ana suka yi wani majalisi suka rantse da Allah lan bayyi tanna ma'ana suka yi wani group suka hadu suka yi meeting cewa wallahi kaga sai ran zuwa takasamu billahi inda Allah ta'ala yake bada labari sai ran zuwa da Allah lan bayyi tanna wa ahli suka shirye cewa za su yi dabara cikin dare da shi annabin Allah da mabiyansa baki ɗaya su halakar da su ai da su da mulaida ma'ana za mu fara mutu cikin dare in ba sani ba bayan an riga an farka suka yi rantsuwa a kan haka kaga sun yi nufin ne rantsuwa a kan cutar da manzon Allah da mabiyansa ta halaka ma'ana ta kasa musu kai rantsuwa haka kuma Allah ya ba da labari wa aqsamu billahi jahda aymanihim kafirai suka yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwa suna cewa la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba babu a kiyama ba gaske bane har da rantsuwa kuma rantsuwar ma mai karfi jahda imani kuma Allah ya bada labari ne waɗannan masu rantsuwa yake wa alam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal a cikin sura da makaranta surat ibrahim da aka tashi al kiyama Allah zai ce da su shin ba ku rantse ba a wurin takunu aqsamtum ba ku kasance kuna rantsuwa a duniya ba ma lakum min zawal cewa ba za ku bar duniyar ba babu wani tashin alkiyama to ga ƙauyar alkiyama kun yi rantsuwa sai kuma ga abin da kuka rantse babu shi ya tabbata me za ku ci kaga kin yi rantsuwa ku ji Allah yana ba da labari akan mai al-muqtasimuna waɗanda suke yin rantsuwa su ne waɗannan kafirai kuma lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzo zuwa gare su waɗanda suke fara imani su ne talakawa su manya sai suke ganin cewa ta yaya irin addini ne ya zama talakawa da bayi suna su fara imani ai manyan gari ya kamata sai suke ta aha ula da bina a kasantu la yanaluhum Allah bi rahma da aka tashi da kiyama sai ga waɗannan talakawa ɗin da bayi su ne yan aljanna shine ake gaya wa waɗannan azzaluma cewa to ga waɗanda kuke rantsuwa a duniya cewa ai ba addinin da suke bi ba addini na gaskiya ba yau ga ta aljanna ko kuma kuna wuta aha ula shin ga sunan waɗannan alladheena aqsamtu dukaran ya cewa la ilaha illallah zalam Allah ba zai jikar su ba ba zai ba ta rama to ga ta gidan aljanna ko kuma ga fa gidan wuta kaga kenan Allah yana bada labari cewa suna da tsaran su su ka gare ki gurabe da dama to sai Allah yake mun aiko da mai gargadi kama anzalna ala al-muqtasimin ai inzara mun saukar da gargadi misla ma anzalna irin gargadin da muka aiko da rusulin muktasimi manzannin da aka aiko su wajen masu rantsuwa su gargade su to mun aiko su da ne da gargadi alladheena ja'alu alqur'ana ibin wadannan kafirai da suke rantsar tsai sai suka mai da alqur'ani wato abin wato jadda tsawa ko abin yankawa su karbi tashi su yi watsi da tashi su ki imani da tashi to mun aiko musu da ne gargadi manzanni kenan domin su gargade su amma ba su yi imani ba to kuna da labarin irin kubar da ta same ko wannan kika ya kai manzon Allah kai hakuri da waɗannan da suke ƙaryata ka wanda suke injili da kai kai hakuri ko wannan kika ubangiji yake yayi rantsuwa da zakar ka yace na rantse da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nas'alannahum ajma'in lalle za mu tsaye da su za mu tashi su ranar alkiyama mu tsaye da su kuma mu tambaye su baki daya game da cewa shin mun aiko muku da manzo me kuka amsa wa wannan manzo me kuka amsa wa wannan manzo to rabbika la nas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'maluna akan abin da suka kasance sun aikata a duniya na yin shirka da kuma sabo wanda manzanni Allah ya aiko da su daga gare su amma ba su imani kai hakuri kai dai ka ci gaba da wa'azi akwai ranar da za mu aika su gaba gare mu da mun yi musu tambaya akan abin da suka kasance suna aikatawa na shirka da kuma saba wa manzo da izini da abin da Allah ta'ala ya saukar saboda haka ka kwantar da hankalinka karka damu kaga wannan ma ana gaya manzo Allah cewa ya hakuri kan abin da mushrikai suke maka na ayyatawa da kuma izini Allah zai tashi su a ranar kiyama kuma zai tambaye su game da wannan abin da suke aikatawa zai Allah zai tambaye saboda haka Allah ta'ala yake manzo Allah fasda
lima tu'minu wa ta'ridu 'anil mushrikin inna rabbana mustahdi'in
Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fasda bima tu'mar kai bayani kafin game da abin da Allah ya umarce ka ka fito wato ka shelanta kai maga kai bayani wannan ayar kamar yadda malamin ke faɗa ta sauka ne a ibnu asir yake faɗa cewa nazal hadhihi al-ayatu sanar rabi'a wa khamisa min layl a shekara ta uku ta biyar da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makka ya kasance kafin wannan shekarar yana wa'azi ne ba tare da fitowa bainar jama'a a ya kambine mutane ke ɗeku ya kambine gurabe ba tare da ya fito ya wato ya kira na fili ba a koye yake kiran mutane ɗaya bayan ɗaya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama a gidan al-arqam ibn al-arqam shine yake ta daru al-arqam inda yake zama domin duk wanda ya yi imani anan ake haduwa a yi sallah anan ake haduwa a yi karantar Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam mustafiyan hatta nazar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bushe ba yana wa'azin sa ne a kuni baya fitowa bainar jama'a haske da wannan aya hatta nazar fasda bima tu'mar ka bayyana abin da Allah ya umarce ka da shi fa karaja huwa wa ashabu da mana ga muku yana zama ne a daru al-arsal ibni abul arsal a tun yake zama a yi sallah a karantar da musulmi amma da Allah ya bari wannan aya ya saukar da wannan aya sai ma ita Allah ya fito da sahabbai baki daya mana ya fito da abin da aka fito fili aka fara kiran mutane a bayyane aka fara kiran mutane a bayyane ko da a wannan lokacin da manzo Allah yake a buye yana kiran mutane dake ku shirkai sun kasance suna injili da shi suna injili da dukan wanda ya imani suna injili da shi to amma da ake yi fito ya bayyana da'awar mana ya fito ya kira mutane a fili to yanzu me zai faru kenan kaga za a samu ƙarin ne tsangwama da kuma injili da kuma cutarwa to shi yasa Allah yake fasda bi ma tu'mar ka bayyana abin da Allah ya umarce ka na bayyana wa na addini wa a'rid 'ani mushrikin su ko waɗannan mushrikai ka kauda ka kyale ba za ka dena abin da suke aikatawa ba da injili da cutarwa amma nasara ta Allah zai ba da ga manzansa da kuma mu'mini inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad saboda haka nasara ta masu imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba ka nasara saboda haka wannan aya ta sauka ne tana umurtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wato fili yana bayyana kira da zuwa ga musulunci saban ga yadda yake kira mutane a buye domin lokacin da Allah ya saukar da ya ayyuhal mudaththir kun fa ande ko ya yi wani zambin duk waɗannan manzo Allah yana kiran mutane ne ta ainihin ɗaiɗai ko kuma ba tare da ya bayyana da'awar fili ba amma lokacin da wannan aya ta sauka fasta bi matumar sai ma ikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito bainar jama'a yana kiran mutane zuwa ga addini zuwa ga tauhidi da kuma wato biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce inna kafainaka lil-mustahziina mu za mu fitar maka da ainihin abinda masu izgili suke aikatawa ai inna kafainaka ya muhammad sharral mustazina wa darar za mu fitar maka sharrin waɗannan mutane da cutarwarsu za mu ba ka kariya daga waɗannan masu izgili sai dai ka ci gaba da kira zuwa ga addini a fili da kuma yin bayanin abin da Allah ta'ala ya saukar maka na alqur'ani to waɗannan almustazina ba su izgili الذين يجعلون
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
هنا أن نسكي سيا كي شيو يجع الله الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوزكي زنجنا وعلا الله كي شيو يسكي سيوا أصيب أن سأبا بند وتاما بند الله تبارك وتعالى تقول أكا كتك بدأ وعدي كالكا kula da waɗannan mushrikai da suke aikata shirka allazina yaj'aluna ma Allahi ilahan akhara sai Allah yake fasawfa ya'lamuna da sannu za su san karshen aqiba na abin da suke aikatawa na shirka da kuma cutar da manzo Allah ta'ala sallama da mu'minai Allah ta'ala zai kama su da hukuma tun kafin tashin alkiyama banda abin da aka aje musu na azaba a ranar gobe kiyama fa sauka ya alamu da sannu za su san asu ba ta amri karshen abin da suke aikatawa na ainihin kafirci da saba manzo Allah da cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai wannan gargadi ne gare su cewa su daina abin da suke in ba haka kuwa fa sauka ya alamu da sannu za su san abin da suke aikatawa abu ne wanda yake ba daidai ba domin Allah ba zai kyale su sannan sai Allah ta'ala yake rarrashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya ci gaba da hakuri
wa la qadina ala annaka yadhiqu qadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
الله تعالى كيغاوى النبي صلى الله عليه وسلم كيوا يهبري سبو دينا سكين داموا اكن ابيندا امتان مكه سكي ايكتا وانا شركا دا كوما واتو تاباوا كوما ان الله تبارك وتعالى نكيوا بذاتو بر wannan bauta da suke na goma kafin da kuma ayyukan da suke aikatawa na sabon Allah manzo Allah yana samu wato damuwa a cikin zuciyarsa sai Allah ta'ala ce wa laqad na'lam hakika muna sanar da cewa annaka yadhiqu sadruka cewa kai kana samun wato kunci a cikin zuciyarka kana samun damuwa bima yaquluna akan abin da suke faɗa na izgili da kalmomi na suka gare ka ko addininka ko ce da kai kai ne sihiri ko ce da kai kai ne tabo hankali ne ko su karyata ka da makamantan wannan abin da suke faɗa Allah yake mun sani muna sanar da abin da suke aikatawa walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna muna sanar da abin da suke faɗi wato na cutarwa gare ka amma abin da muke umarta ka fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi kana tsarkake ubangijinka wa kun minas sajidina ka zama cikin masu sujjada masu sallah kenan kai tasbihi kana tsarkake Allah domin zikiri yana daga cikin abin da yake kawo kwanciyar hankali sannan da kuma sallah wa kun minas sajidina ka zama cikin masu sallah ma'ana waɗannan abubuwa guda biyu suna cikin abin da yake kawo kwanciyar hankali idan mutum yana cikin damuwa sai sa Allah yake umarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yin zikiri da ambatansa da tsarkake Allah sannan da kuma yin sallah yace wa a'budu rabbaka kuma ka ci gaba da rubutar ubangijinka hatta ya'tiyaka al-yaqin har mutuwa ta zo a gare ka ka ci gaba da rubutar Allah ma'ana kana kiran mutane zuwa ga musulunci kana bautawa Allah wato har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai karɓi rayuwarka ai idza nazala bika dhik wa wajjahta nafsaka in wata damuwa ta dame ka kuma ka ji kunci a ranka fa fa'za ila rabbika to kai maza ka koma zuwa ga ambaton ubangijinka da yin sallah domin a cikin wannan akwai waraka na dukkan wata damuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ta'ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub to saboda da ambaton Allah ne zakata ke samun nutsuwa saboda da Allah yana kara wato tabbatar da wannan ne anan yake ga manzon Allah cewa ya ci gaba da ainihin wato tasbihi yana zikiri sannan kuma yana yin sallah domin sallah tana daga cikin abin da take yayi damuwa ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun idan wani al'amari ya dame shi sai ya kira Bilal yace arihna biha ya Bilal yace ya kai Bilal kira mana sallah dan zuciyar mu ta samu sanyi kuma da sallah take samun nutsuwa a cikin zuciya wasta'inu bi sabri wa salat ku nemi taimako a cikin duka al'amuran duk abin da ya dame ka to kai riko da sallah domin a cikin ta akwai yarewa na dukkan damuwa kamar yadda Allah tabaraka wataala ya faɗa saboda haka shi ya sa bai zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa hadisi da Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullahi da Umar yana cewa manzo Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce yabna adama ya kai dan adam la ta'jaz kada ka gajiya an arba'i rak'ati kai sallah raka'a hudu min awwalin nahari farkon yini aksika akhira ni kuma zan isan maka karshen sa in dai kai sallah raka'a hudu a farkon yini to Allah ya ce ya lamunce maka da gowar yini dukkan wata damuwarka Allah zai dauke maka zai isar maka damuwa duk wani abin da kake nufi Allah zai ainihin isar maka shi kenan malamai sun ce wannan raka'a hudu ko dai zanto raka'ati al-fajr ne da sallah asuba kaga raka'a hudu kenan biyu raka'a al-fajr biyu kuma sallah asuba ko kuma a sallar walaha ake nufi domin awwalan nahar yana da farkon yini ko sallar walhada zaka yi raka'a hudu in kai to Allah ya lamunce maka yin duk wata damuwarka Allah ta'ala zai yayi maka kuma manzo Allah yace akram ba yakunu al'abdu li rabbihi wa huwa sajid kusancin da bawa yake sama da ubangiji shine yin sujjada mana duk abin da yake damunka ka shiga sallah ka nemi yayi wa Allah ta'ala zai yayi maka dukkan damuwa masa bukata ce Allah ta'ala zai biya maka dukkan wata bukata daka wannan shine karshen wannan sura da albarka surat الهجر في سورة تجبار سورة النهل إن شاء الله تعالى لهم مجد وعبودي كني بيان مقاتب أبن بكير وكير الشيء لدرسة يكما مكنيتا عبن كله سننكما إن شاء الله تعالى كما يدى بكي بغبات الرسيكم وكي بغبات كرنتا آيوين ورن سورة من البركة أبن مكرنتا ديدي الله تعالى يبعى أولادا أبن مكيتا ما إن شاء الله يمانا أبوى الله تعالى يبعى سدى من القرآن يبعى ما أي كل شيء الله تعالى يبعى ورحمة الله يبعى يبعى Allah ta'ala ya ba mu aminci a kasamin zaman lafiya Allah ya ba mu sabani na dare har da cikin duniya da kuma Allah ta'ala ya kwanta da ita yauda galibi Allah ya ba mu ba Allah ya tauka musu da ukuba da za su tsare mu ne don lafiya Allah ta'ala ya mana albarka a garuruwan mu na musulmi Allah ya tauka addini sai dauka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mukadona alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukkan abin da yake da mu Allah ya mana magani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.